أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarun albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawa ci a nan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kaifa nurabbi auladana littafin babban malami Sheikh Muhammad Jamilu Zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin litinin wanda ya daidai da 24 ga watan biyun musulunci watan Safar hijira yauna da shekara 1447 daidai da 18 ga watan 8 na shekarar miladiya 2025 idan ba su bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun yi karatu cikin al-akhlaq wal adab cikin dabi'u da halayya da ake so a gina yaro a kansu malam yayi bayanai masu yawa wanda cikin hikimar Allah muka je ƙarshen wannan gaba din a yau kuma insha Allah za mu tahi al-jihadu wa shaja'a al-jihadu wa shaja'a karatu ina pejin littafi na 30 daidai kuma wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi insha Allah malike cewa al-jihadu wa shaja'a jihad shine kokari matuka wajen aikin alkhairi shi jihadi ba wai ya takaita kawai a fita ayi fada da makami kamar yanda ake yakoki a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da ake yakan kafirai kamar aka yakin Badar yakin Uhud yakin Khandaq Ahzab kenan da sauran yakoka da aka yi to jihadi bai takaitu kadai wajen sabar takobi wajen fita domin a yakar kafirai ba abin da nake so in ci a nan shine ki jihadi dukkan lokacin da jikinka zai motsa ko kwakwalwarka za ta motsa ko aljihunka zai motsa wajen wani aikin alkhairi iya daukan ma'anar jihadi ana fahimta yasa qur'ani yazo da maganar wajahidu bi amwalikum wa anfusikum a he jihadi ba wai kadai da takuma ko da bindigogi ake yin sa ba a ta wannan zaman da muke yanzu jihadi ne tunda tadhiya ne sacrifice ne ba da lokaci ne domin kokarin wani abu na alkhairi ya wanzu da me yin da wanda suka zo sauraron duk jihadi ne har ma malamai suke cewa a yau ba wani jihadi da yafi jihadi da kalima kalmomin alkhairi ta hanyar wa'azi nasiha fadakarwa ta'limat a dinga ya hada kalmomin alkhairi suna shiga kunnuwan bayin Allah to wannan shine jihadi a wannan zamanin mafi kololin daraja to kun ga ashe jihadi bai takaitu akan fita da gwabzawa tsakanin musulunci da kafirci ba ana fahimtar wannan yasa nan malai kawo kalmar al-jihad ma asabarwa da yara kokari da jiki da kokari da tunani da kokari da ma'anar kokarin ta kowane bangare amma cikin aikin alkhairi cikin wani aiki na alkhairi to wannan shi ake nufi da jihad sannan kuma shaja'a shine dauriya da dagiya da kore ragwanta shine ashaja'a kenan, mutun ya zama gwarzo, mutun ya zama namiji, mutun ya zama mai dauriya, shine shaja'a. Ana bai mitar wannan kaga biyu sai sun haɗu, ba da kai, ba da dukiya, kokari, sannan kuma da dauriya. Kokari da dauriya cikin aikin alkhairi shine ma'anar aljihadu wa shaja'a. Wannan ina kokarin fito da kalmomin domin su zamto suna kusa da ba a fahimce su din ne. Sai malai ce na daya, yufaddil taksisu jilsa lil usra, daga cikin jihadi da uba ko magidanci zai yi shine kebance wani lokaci na musamman domin iyalansa, ya ba da wani extra time da zai dinga zama da shi da iyalansa wajen koya musu addini da zama rayuwar duniya. Ana fahimtar wannan shine takasisul jalsa lil usra, ya keɓe ma wa iyalinsa wani lokaci, ko da daddare ko da sassafe ko ma dai wani lokaci, ya zauna da su a tattauna, a dinga samun shawarwari. In wani ya karkace ya za a dade shi hanya, in wani rago ne ya za a iya zama jarumi, in wani ya fiye faɗa ya za a iya rage, in wani ya fiye kaza ya za a saita abin. Da kai magidanci da ita mahaifiyar yaran za ku dinga zama lokaci bayan lokaci kuna tattauna wannan domin a samu guduwa tare da tsira tare. Wannan shine ake nufi da biba yufaddil takasisul jalsa lil usra wal talamiz. Haka nan idan malami ne yayi kokarin ware irin wannan lokacin na musamman da dalibansa, musamman dalibai masu kokari, masu hazaka, wanda suka nuna za su dau hanya. Bayan an yi general lesson haka, sannan kuma sai a zo a kebance a yi extra lesson, a zaɓi wa'ansu daga cikin ɗaliban a ba su lokaci na musamman. Wannan kuma kamar har Imam al-Bukhari sai da ya babi a littafinsa, babu an taj'ala lit-tullabi al-ilmi ayyaman ma'luma ko ayyaman makhsusa. Babi zai magana game da a sanya wa ɗaliban ilimi wani lokaci na musamman, za su dinga zama da malamin su ana bita, ana warware matsaloli, ana kuma kokarin sanin makamar aiki. To wannan yana da kyau malami yayi wa dalibansa irin wannan, ya qara fi hal muallimu kitaban, wanda a wannan zama malai yake cewa shi malamin zai karanta wa dalibai littafi fi sirati rasul sallallahu alaihi wasallam, a ce samu wani littafi da yake karanta tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ya zama to iya karanta wa dalibai wannan littafi, wasiratu ashabihi da kuma sirar sahabbansa. Bayan ya karanta musu sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ya dinga karanta musu sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, liya'lamu annahu alqa'idu shuja', domin su daliban ko yaran su san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora kuma jarumi. Alqa'idu jagora, ashuja'u jarumin jagora. Manzon Allah ba rago bane, manzon Allah jarumi. Akwai wani lokaci da aka ji wani ƙara a garin Madina, kamar ƙara fashewar wani abu haka. A lokacin sahabbai duk sun tsorata, jarumai daga cikin sahabbai ma ba su fito daga gida ba sai can da wannan al'amari ya fara lafawa. Da su jarumin suka fara fitowa daga gida da niyyar za a tinkari gunda aka ji ƙaran a ga menene ya faru, to ashe tuni manzon Allah ya fito daga gida ya je gun ya gano, har ma iya dawowa su kuma suna ƙoƙarin fitowa daga gida, sai yake cewa da su lam tura'u lam tura'u, ku kwantar da hankalinku, ba wani abu ba wani abu, na ji na yi kiliyarin dungu. Kun ga wannan idan ba jarumi ba, ba wanda haka za ta faru da shi. Manzon Allah ya fita jihadi, ya je Ta'if, ya je Uhudu, duk irin wannan gurabe da aka yi balahira da manzon Allah aka ji sallallahu alaihi wasallam. Har ma a Uhudu yake cewa ana nabiyullahi la kadhib, ana binu Abdul Muttalib, yace ni manzon Allah ne ba ƙarya bane. kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib ana fa bidara na wannan kun ga duk iya nuna mana jarumta ta Allah sallallahu alaihi wasallam to a dinga koyawa yara wannan so san annabin mu annabi Muhammadu jarimi ne sadauki ne mai kokarin gaske ne ana fahimta wa anna sahabatahu cewa sahabbansa ka Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Muawiya kamar sayyidina Abubakar radiyallahu an da Umar da Usman da Ali da Muawiya Allah ta'ala ya kare yadda da su fatahu biladana sune suka bude garuruwa wanda suka kai musulunci gare an gane dake ko musamman an samu futuhat da yawa lokacin Umar dan Khattab lokacin Umar dan Khattab an samu futuhat ma'ana shigar da musulunci garuruwa da yawa to a dinga fadawa yara dalibai da yaranka a gida cewa kaga Abubakar da Umar da Usman da Ali da Muawiya sanadiyar su musulunci yazo inda muke yi Allah yayi amfani da su wajen isar da sakon su har zuwa nan inda muke dinna ana fahimtar wannan yana da kyau dalibai tun suna kanana a fara koya musu wannan kiyasa ta so da kaunar su da son su da kwaikwayon su kuma ana bagani wannan dake a koya musu wannan tun suna kanana cewa su waɗannan gurazan sahabbai da su Allah yayi amfani wajen shigo da addinin sa har zuwa nan inda muke a fatahu biladana wa kanu sababan fi hidayatina kuma a dinga koyawa yara cewa su waɗannan sahabbai su ne sabab na shiriyar mu na zama musulmai din ma tunda an ce wannan yanki namu na Afirka akwai wani sahabi da ake ce masa Uqbatu bin Amir an ce shine shigo da musulunci a Amerika lokacin Umar dan Khattab ana fahimtar wannan kaga sanadiyar sa duk musulunci ya dawo wannan kasashe to ashe kun ga da su Allah yayi amfani an gane ko sababun su dalilin su Allah ya so musulunci yazo inda muke din wa intasaru bi sababi imanihim sun taimaki addini sanadiyar suna da imani imanin su ne ya jawo har suka bada lokacin su da rayuwar su da addinin Allah ya ci gaba yasa idan babu imani ayyuka na addini da yawa ba sa yiwa da yawa ba sa yiwa amma imani shine zai ma jagora wajen gabatar da ayyuka na alkhairi musamman jihadi da abin da ya kama da wannan in ba imani ba zai yiwa yasa duk inda Allah yake maganar aljanna a Qur'ani sai ya gwamata da imani innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu zalika al-fawzul kabir innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya duk inda Qur'ani yake wannan to gaban magana aljanna ce kaga ya gwama al-imanu wal amalu salih al-imanu wal amalu salih innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbukum bi imanihim tajri min tahtiha al-anharu fi jannatin na'im innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun duk Qur'ani da wannan yake bada labari kun ga sai da imani sannan aiki na ci gaban addini yake yi wa yasa ya ƴan uwa za ku ga a yanzu nan ba irin nau'in dan adam da musulmi ba mu da shi muna da miliyoyin masu kuɗi muna da shugabanni muna da sarakuna muna da ƴan boko muna da wane ne amma musuluncin tutar sa ba ta dagawa saboda me babu imani saboda rashin imani mai kuɗi bai iya aiki da kuɗinsa domin addini ya ci gaba domin ba shi da imani gwamna ko shugaban ƙasa ko wani commissioner ko wani minister bai aiki da kujerarsa don addinin Allah ya ci gaba ga shi musulmi ne saboda me ba shi da imani me naɗin sarauta ba zai amfani da rawaninsa ba wajen ciyar da addinin musulunci gaba bai yi sai dai faman gyara sarautarsa da baza mulkinsa da wade ne amma abin da ya shafi addini kalilan daga cikin su suke me yasa ba sai imani ne bawo ga mu da yambo ba su amfani da bokon su wajen ci gaban addinin Allah saboda me ba su da imani ana gane da kyau yasa duk inda aka ga musulunci iya tafiya roughly iya tafiya da gaggawa wallahi imani ne jawo ku duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce har manzon Allah ya gama rayuwar sa ya kuma ga Allah sahabbansa ba su kai 100 ba duka a lokacin ba su kai 100 ba amma ku duba irin jarumtar da suke ya kokina wasu kai sun yi badar sun yi uhudu sun yi ahzab an gane ko sun yi tabuka an yi wa duka koki ya koki zo wajen guda 27 akai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ci nasara a gura bai da yawa bayan sa ma ya tafi aka zo aka dora lokacin Abubakar radiyallahu an lokacin Umar lokacin Usman lokacin Ali suna ɗan kadan din amma da yake akwai imani akwai tsayuwar zuciya ba abin da ba sa yi wa addini in an zo magana dukiya waɗanda suke da dukiyar gaba gaba suke su kawo sai na Abubakar radiyallahu an an je sau uku iya dauko dukiyarsa kafata nan ta duka iya kawo manzon Allah yayi wa addinin Allah kuma bai yi mutu talaka ba domin alƙawarin Allah ne duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi ga Umar ya share ba dukiyarsa biyu ya kawo rabi ayi wa addinin Allah ga Usman ya shi ebo ma dudin dukiya ya bayar ayi wa addinin Allah ga su sune sahabban sune malaman sune sojojin kuma su ne alhazan da suke amfani da dukiyarsu me ya ja musu wannan imani ne imani ne amma yanzu ga mana miliyoyin musulmai ga mu da manya-manyan masu kuɗi ga mu da manya-manyan shugabanni masu rike da manyan mukamai ga mu da manyan sarakuna ga mu da kaza ga mu da kaza amma musulunci iya kuka da idanunsa an rasa wanda za su share masa wannan kukan saboda me babu imani yasa wannan imanin kamar shi ne wata laka a jikin mutum kamar laka ce a jikin musulunci in mutum ba shi da laka gashi iya ji iya gani iya magana amma ba zai iya motsi ba to haka musulunci yake in dai ba imani a gun musulmai wala sai dai mu dinga magana a baki kawai amma aiki ba zai yi ba aiki ba zai yi ba yasa tun yara suna kanana a koya musu cewa sahabbai duk wannan abin da suka yi fa imani ne zauna zuciyarsu kuma su ma mutane ne ƴan uwanmu ba aljannu bane ba mala'iku bane mutane ne ƴan uwanmu in gwagwarmaya ne su ma suna jin zafin ai duk wanda aka harba iya jin zafi in daɗin kuɗin ne su sani in daɗin rayuwar ce su sani me yasa suke ba da rayuwarsu suke ba da dukiyarsu saboda me saboda suna da imani sun gamsu 100% akan abin da Allah ya faɗa ba sa shakka ba su hukunta wannan shine irin rayuwar sahabbai da ake so mu gina rayuwarmu ta ƴaƴanmu akan wannan layi a dinga karantar da su kokarinsu da jarumtarsu da aikinsu da suka yi wa alti wanda su ne sanadiyar samun mutukanmu cikin musulunci an fahimci wannan sun samu taimako daga Allah bi sababin imanihim malaki san sababin imaninsu wa qitalihim wa amalihim bil qur'an wa sunna da ya koki da suka yi da aikace aikace su na alkhairi da kuma riko da alqur'ani da sunna wa akalaihim al aliya da kuma halayyarsu na gargari madaukaka wajen daraja kamar malaki ya ce da wannan sabubban Allah ya taimaki sahabbai na farko da imani na biyu jihadi a fita a bada rayuwa domin addinin Allah ya ci gaba na uku aikinsu na gargari ayyuka da suka dinga yi wa musulunci ayyuka masu albarka masu alkhairi sannan kuma da cikakken imani da alqur'ani da cikakken imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da ɗabi'unsu mafiya daraja ba sa ƙarya ba sa munafirci ba sa hasada ba sa gaba ba sa kiyayya ba sa kabilanci ba sa ruwa ba sa fishi da juna duk wanda dabi'unsa habbai suna kaunar juna suna fifita bukatar wani su akan tansu suna sadaukarwa suna so suna ziyara suna zumunci suna kauna dan Allah kuma ta gaskiya wannan dabi'unsa habbai masu yawan kyauta ne ba sa ruwa ana fahimta ba sa kyashi ba sa tade kafar dan uwansu duk wanda dabi'unsa habbai ne sun samu taimakon Allah wanda babban taimakon da Allah ya yi musu duniya da lahira to Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan su da ma tuni sun yarda da Allah da abin da yazo daga shi kuma shi ma Allah ya yarda da su Allah ya yabe su ya jinjina musu a gurabe da yawa a Qur'ani irin su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin an gane ko irin su laqad radiyallahu anil mu'minin an gane ko da irin wannan ayoyin irin su lil fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasula ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa duk wannan kan sahabbai Allah yake da akan sahabbai Allah yake wannan bayani sun sami yabo daga Allah Allah ya jinjina musu Allah ta'ala ya jinjina musu ana fahimta manzon Allah ya yarda da su ya aminta sun yi duk abin da za su yi wajen taimaka masa da tallafa masa da dafa masa na biyu malike cewa tarbiyatul aulad ala shuja'ati ka tarbiyantar da yaranka akan jarumta karka yadda yaranka su koyi ragwanta ko lalaci ko sakalci karka yadda da wannan yaranka su zama to jarumai duk inda ake wani abu na kokari ka gansu a gaba gaba karka yadda duk halinka da Allah malamai na bayan su da yin shiru da Allah suna musu a koya musu jarumta kar a yadda yaro ya tahi da kasala ko ragwanta a sati da ya gabata na faɗa a nan nace ko kai mai hali ne mai kuɗi to yaronka iya ƙarami ka dinga koya masa wani abu kamar ɗan wankin kaya in mace ce share a haka ɗora girki da sauransu domin ta saba ta iya ko da kawo mutu ko ka talauce dama abin ba zai zama kwakwanta ba amma kar ka yadda a ce yaranka ba abin da ya iya kawai hede ya ce shi ya kwanta wannan ba gata ba ne ba za ku dawo da shi a duniya ba ba za ku dawo da shi ba yasa wa'ansu daga cikin magabata ƴaƴansu sai su ɗauke su kai su wani gu a koya musu tarbiyya wanda wani lokacin abincin ba za su ƙoshi ba wanda wani lokacin sai sun yi aiki da kansu dan domin suna ƙanana su taso da ƙoƙari da jarumta da sanin rayuwa wannan magabata sun yi wannan ta inda Allah zai koya mana hakan shine daidai a duniya da manzon Allah ya rayu mahaifinsa bai san shi ba manzon Allah tun iya dan wata shida aka ce a cikin mahaifiyarsa babansa ya rasu aka haife shi mahaifiyarsa shekara ta shida da shi ta rasu ya je gun Abu Talib babansa shi ma shekara biyu ya rasu ya je gun kakansa Abdul Muttalib daga mahaifiyarsa sai Abdul Muttalib daga nan sai babansa Abu Talib agunsa ma ya dan dade da yawa yayi kiwon dabobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambiya shi kiwon dabobi kuma ba na gidansu ba kiwo yake ana biyansa mutanen maka suna tattaro mai dabobinsu sai ya je jeji su yi wani suna kiwo idan ya dawo kuma sai su biya shi kuɗi manzo Allah yayi wannan manzo Allah yayi kodago da dukiyar da ba ta safa dukiyar da na Khadija radiyallahu anha an shafi ta kasuwanci da shi Sham ne Syria ne da sauran kasashe domin a je a yi kasuwanci da dukiyar da na Khadija ya dawo a kirgari ba a sallame shi mazala yayi wannan yayi wannan kaga in gata ne ake so a gun Allah duk duniya baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah yayi aiki da jikin sa aiki kuma na wahala domin a nuna ma duniya makaranta ce ba a so ka zama malalaci ba a so ka zama rago ba a so ka zama ci ma zaune duk inda maza suke kutsawa inda ya halatta kai ma a ji ayi da kai ka kare wa kanka mutunci ka kare wa addininka mutunci ka kare wa kabilarka mutunci ka kare wa garinka mutunci kar ku manta cikin sahabban nan akwai sahabi daya da ya jawo wa kabilar su gaba ɗaya gafara abun Allah kini Abu Zar Ghifari Abu Zar shi kadai Allah ya ga imanin sa da nagartarsa da kokarin sa da yin sa da gaske manzo Allah yake bada labarin sanadiyarka kabilarka duk Allah ya gafarta maka to haka ake so ka zama ka jawo gidanku alkhairi ka jawo unguwarku alkhairi ka jawo garinku alkhairi ka jawo kasarku alkhairi kar ka zamto magana kake barin babanka da ita ko daga an ganga ta dan gidan wane ne ai dan unguwa kaza ne wannan ba daidai bane ba daidai bane wata kabila da ta sha ilimi a gun manzon Allah da ilimin zamantakewa da yanda manzon Allah ya koya musu kaunar juna ta gaske idan an samu matsalar rayuwa kamar yanzu nan ko haka ne lokacin da ake cikin matsi ba abinci ko ba kuɗi da sauransu idan abin ya ta'azzara sai a yi meeting a ce misali kamar gobe duk wani magidanci duk wani mai abu na abinci ya fito da shi wani gugu da za a haɗu mai buhu daya ya fito da shi mai buhu biyu mai buhu goma mai rabin buhu mai yan kwano mai babu ma duk a taro a gu daya idan an taru duk abincin nan da aka zo da shi sai a zazzage shi a gu daya tare shi a gu daya sai a yi list din mutanen gaba daya sai a raba shi equally kowa ya dauka shi manzon Allah da ya ji labarin suna haka sai ce wannan kabilar hum minni wa ana minhu su daga gare ni suke ni ma dan kabilar ne inji manzon Allah ni ma na shiga cikin ku ta wannan hali domin jin dadin abin da suke da mai buhu goma da mai buhu 50 da wanda bashi da komai ma wanda bashi da komai ma sai ya zo ya zauna kuma wallahi da gaske ne wanda yake da buhu goma zai kawo tare koyi ne ba wanda yake da buhu biyar ba zai kawo kudi bar dai a gida ba duk abin da kake da shi domin manzon Allah ya koya musu gaskiya wallahi gaba ɗaya zaka mutu da shi wanda babu ma ya zo a cakuɗa a haɗa a raba kowa ya ɗauka ya tafi to dan Allah in ba koyarwa irin ta manzon Allah ba akwai wanda za su yi wannan in ba koyarwa irin ta annabi Muhammadu ba akwai wanda za su yi wannan to wannan ba su ne sahabbai to ina ganin mu ko za mu gwada yanzu ne kada je da nisa mu gwada kowa kudin aljihun sai fito da shi kowa a hada mana sani dan mun tai da karatu kai araba shikenan kaga mun kwatanta sunna kenan amma ai ba za mu dinga karatu kuma shikenan ba practice ba Allah ya samu da shi wannan su ne sahabbai in kana jin tarihin su da rayuwarsu wala sai imanin ka ya karu in dai kana jin tarihin sahabbai na gaskiya da yanda suka ba da rayuwarsu da dukiyarsu da lokacinsu da kaunar junansu wallahi tallahi zaka kara imani ku duba wannan ayatu cikin suratul hashr ta ishe mu misali Allah yake cewa wallazina tabawu daru wal imani min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhi Allah iyaye ban mutanen madina ne wannan kasatan mutanen madina wallazina awaw wa nasaw wanda suke taimaki manzon Allah kuma suka tarbi baqi muhajirun Allah yace suffarsa ta farko yuhibbuna man hajara ilayhi Allah ne yake bada wannan shedar mutanen madina suna kaunar mutanen makka bakin su wannan ba su ne suke fada ba mutanen makka ne suke fada ba Allah ne yake fada Allah ne yake fada yace mutanen madina suna kaunar bakin su muhajirai suna son su shine ma'ana yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah ce mutanen madina duk abin da suka dauka suka biya wa mutanen makka matsayin bakin su wallahi kowai waye su ga abin ba su yi ba su da wata bukata akan
indai sun dau abu kaza matsayin ka na bako muhajir sun ce ga wannan rike yi amfani da shi Allah ya ce wannan kowa ya ba sai ya wuce Allah ne bai ki bada sannan wata yabo ta uku sai Allah ya ce wa yusiruna ala anfusih wata yabo wanda duk duniya ba wanda Allah ya ba da wannan kalmar sai mutanen Madina mutanen Madina suna fifita buƙatar wani su akan tansu kamar iya da kwanan abinci biyar wani yazo bai da kwanan abinci ko daya wallahi sai ya dauko wannan bai din ya bashi hakuri iya da naira 5000 wani yazo bai da naira 1000 aljihun sa gajin yar iyali ga bai ci abinci ba wallahi tallahi sai ya dauko 5000 din gaba da bashi shi ya hakuri haka wannan shine Isa yusiruna ala anfusihim kaga shi ma bai koshi ba shi ma ba wadatacce bane amma domin irin yanda suka samu tarbiyar manzon Allah sai Allah yake cewa suna fifita buƙatar wani su akan tausu kuma Allah ya ce walau kana bihim khasasa koda su suna da buƙatar abin sai su hakura su biya wani kuma dan Allah ba fada su yi ba yasa Yahya jarimi a littafin sa Al-Balagatul Wadhiha yake cewa mutanen Madina daga cikin alamar da za ka gane su tuqilluna inda tama wa tuksiruna inda alfaza yace idan gun jarumta ne to mutanen Madina za ka gansu a gun sun ci gabo amma in gun kadayin abin duniya ne ba sa ci gabo yabo ne sai a je yaƙi a samo ganima amma wallahi gun da ake rabon ganima ba za ka gansu ba kowa iya gidansa sai dai in an tuna da shi a ce ai da wane sai ya dau rabon sa a kai masa wallahi ba zai zo ba kaga wani ɗabi'u ne masu kyau da suka samu tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce suna fifi da buƙatar wani su akan tasu duk da suna da buƙatar an ce lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina sai dauko muhajiri mutumin Makka sai ya samu mutumin Madina sai hada su a bota yace wane to na ma aboki wane ne abokin ka ku tafi wane zo kai ma ga wane ya zama abokin ka ku tafi wanda manzo Allah ya hada su a botan nan shi mutumin Madina sai ya tafi da mutumin Makka gidansa a matsayin sa na bakon sa ya sauke shi idan gona gare shi sai su tafi gonar da mutumin Makka yace wannan gona ta ce dinnan gona ta ce sai ya raba gonar a biyu sai ce zaba bangaren da kake so ba wai ka noma ko aro ba na baka har abada kyauta sai maka je ka noma idan kasuwa yake sai je raba rumfar kasuwa rubi sai ce zaba inda kake so na baka fi sabilillah idan gida ne sai raba gidan biyu sai ce zaba bangaren da kake so na mallaka maka kai an ce akwai wanda yace matansa ma su fito matan aurensa yace wannan mata na ne na aure guda uku ka zaɓi wacce kake so sai na sake ta sai ta yi idda sai na baka sadaki sai na baka gida ka zauna haka suka yi domin su duniyar wallahi ba koyi bace a gunsu ka san dai mai zaɓen ba zai zaɓi war gida ba ko amarya zai zaɓa yi sai ya zaɓi amaryar mutumin Madina sai ce to wance na sake ki daga yau zauna ki idda idan ta kammala idda sai ya ce to ga sadaki wane ne zai aure ki ga gida kuma ka zauna ga shago ka tafi dan Allah in ba imani zai wannan yanzu idan ka je wani iya zuwa gumba zawara kaza ka dinga hararar sa kiya ba zawara ce ba ai waran ba ba amma ka dinga kalla masa harara to mutumin Madina ga irin abin da suke wannan iya nuna mana kan cewa sun tarbiyantu kuma imanin su ya zauna wanda mu ma ana so mu kwatanta abin da zamu yi an bai mishi wannan wannan shine rayuwar su abu na biyu tarbiyatul awlad ala shija'a ko koya wa yaranka jarumta da kokari wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ka koya musu umarni da kyakkyawa da hayi da mummuna su suna kanana in ka ga abu kaza ba daidai bane ka karkai abu kaza yana da kyau ayi in kun ga yaro zai fita haka ba wanda ku dawo da shi gida ko zai fita titi shi kadai a dawo da shi gida ko kaza zai faru ayi kaza tun suna kanana ka dinga faɗa musu wannan ka dinga nuna musu abu kaza iya da kyau abu kaza ba shi da kyau ana fahimtar wannan wa an la yakhafu illa Allah kuma ka nuna masa cewa ba wanda za a ji tsoro in ba Allah ba. Allah ne kadai za a ji tsoron sa zuci da baki. Tsoron Allah ya sha bamban da tsoron kowane mahaluki. Ka nuna masa kasa yi tsoranka, kasa na abu din idanka. Ka nuna masa Allah shine mai ganin kowa da komai. In za su bar abu su bari dan Allah. In za su yi abu su yi dan Allah. Kai ba tabbas gare ka. In yau kana tare da su akwai yiwuwar gobe ka tare da su. Ka hada alaka su da Allah. Na buga misali a nan nace ko ya gare ka ta samu admission za ta tafi jami'a ko wata haya institution ka zauna da ita wanci to da lokaci ya zaki ta makaranta kuma kin kai manzilin wani shekaru da ke makina da littafin ki na lada da alhaki to kin tsoron Allah duk abin da zaki a gaban ido na jin tsoron Allah da kame kai da mutunta kai to ko bayan ido na maki wannan tunda Allah da kika yi haka dan shi dan ni ne babanki to a ce ma iya tare da ki kar ki dauka kai sai a gaban ido na zaki abu kaza a na hada alakar ki da Allah ki ji tsoron Allah yanda kike min a gaba na a matsayina na mahaifinki da mutunta kai da kimanta kai to in kin fito jama'a ka zaki in kuma kin saba ki da ubangijinki ni ba ruwana danka zai tafi waje zai tafi neman kudi fatako da Lagos zai je ina ne ka koya masa wannan zai tafi taraba zai je jami'a zai wai zaunar da shi kace wa da zaka tafi ba zama zai bambanta mu da kai amma ka sani Allah iya tare da kai duk inda ka je karka je gunda ba a gangama ko ba a san ka ba kai wani abin kan na gagganin dama sannan kuma ka dawo gida ka nuna kai na kirki ne to Allah yana ganin ka ba abin da yake boye wa Allah to yaro tun iya yaro iya matashi iya saurayi haka zaka dinga kulla alaka sa da Allah wa Allah ya kafu ila Allah kar ku ji tsoron kowa irin tsoron da ya dace aiwa Allah sai Allah subhanahu wataala amma an bin jannah wala yajuzu takawifuhum bil akadhibi wal awham wat tulam me halatta ka dinga tsoratar da yara da ƙaryayi ka san abu ƙarya ne ka dinga tsoratar da su da ƙarya ko ka tsoratar da su da wahami ko a ce dodo to da to ina dodon yake ba wani dodo zan hada ka da dodo zan kai ga gundodo duk wani bai halatta ba ƙarya ne ayi wahami ne babu shi yawa an bayyana wannan wa dhulam kuma karka dinga tsoratar da hu da duhu kana tsoratar da su da duhu ko wani abu makamancin wannan ka tsoratar da su da Allah Allah iya da azaba iya kamu wanda ya saba masa Allah iya kama shi Allah iya da wuta wanda zai saba masa sabansa to wanne ya kamata ka dinga dasawa yaro a zuciyarsa na uku an nagris fil awlad hubbul intiqam min al yahud wal zalimin mala yace yana da kyau mu dinga dasawa yaran mu a zuciyarsu san daukan fansa yine intiqam daga yahudawa da azalimai an gane ko yine intiqam kaman taking revenge haka kamar maida martani ko ramuwar gayya to yahudawa sun cutar da musulunci har yau har gobe suna yi to mu dinga samu su arice duk lokacin da kuka samu dama ko ba mu duniya ku dauko wa musulunci banza a fahimta nan ku dinga koyawa yaran ku san maida martani game da yahudawa da azzalimai a lokacin da Allah ya ba su dama a fahimta nan wa anna shababana sayuharriruna palestine wal qudus har ma kuna kwadaitar da su cewa muna so ku zama matasa da in Allah ya kai lokacin karfin ku da damar ku kwato mana palestine ku kwato mana Qudus inda Yahuda suka yi kama guri zauna din nan ba gun su bane karfi ne da zalunci ya kai su ku matasan musulmi ku sa a ran ku za ku kwato wannan gun an bai jannan wannan kowane musulmi ya dinga dasawa yaran sa sannan hina ma yarja'una ila ta'limil islam amma wannan ba zai yiwu ba sai kun da da su kan dabi'u musulunci ba da san addini da karantarwar musulunci sannan za ku dasa musu wannan aqidin su dauka amma in kun bar su da yahudawa da finafinai da kallace-kallace rawar sa amfani to ba yanda za a yi wannan tunanin ya zo na zuciya su ba zai yiwu kuna fahimtar wannan wal jihadu fi sabilillah in kun dawo kuna jihadi dan daga addinin Allah wa sayantasiruna bi iznillah inda kun yi wannan to Allah zai taimake ku da izinin sa ana fahimtar wannan na hudu shirau isasu tarbawiyya nafi'a islamiyya ku dinga siya ma wa yaran ku littattafai wanda suke kunshe da tarbiya mai amfani ta musulunci kamar tarihin sayyidina Umar a takeice tarihin sayyidina Aliyu tarihin wani sahabi a wata kissa ta annabi Musa da Fir'auna a kissar annabi Yusuf a wani abu haka a rubuce a takeice ku dinga siya yaran ku suna karantawa ana fahimtar wannan suna karantawa iya zama a zuciyarsu sai malaikawa misali kamar silsila qisasul qur'an al-karim kamar ku siya musu tarihin al-qur'ani ga yanda ya sauka ga darajarsa ga manufofin sa ga kaza wasiratun nabawiyya sannan ku dinga siya musu sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihin sa kenan wa abtalis sahaba da kuma gwaraza daga cikin sahabbai wa shuja'an min al-muslimin da kuma jarimai daga cikin musulmai duk wanda ya fice a bangaren sa a samu a rayi takeiccen rubutu a kansa a dinga rabawa yara irin su Ibn Taymiyyah din nan irin su Sheikhul Awani Ibn al-Qayyim irin su Muhammad bin Abdul Wahhab kasa kasa ma ne irin su Malam Abubakar Muhammad Gumi da sauransu duk wani wanda yayi wa musulunci aiki yara ba su sani ba suna jin labarin sa a radio ko a television to a samu wani jarumin matashin malami ko dattijo ya rubuta takeiccen littafi a kansa Abubakar Muhammad Gumi da kuka ji ana faɗa su daga tarihin sa ba an haife shi a gu kaza yayin makaranta kaza ya rayu a gu kaza mahaifansa talakawa ne yayi kokari har ya zama kaza har ya zama kaza har ya mutu ya bar kaza ayi rubutun a takeice wanda yaro zai iya karantawa to wannan yana da kyau a samu gwaraza daga cikin musulmai su dinga wannan kuma ana amfana da yara kanana su sai malike cewa mislu kitabu ash-shama'ilil muhammadiyyah an hasu fara datawa sun girma za su iya karatu a sai musu littafin shama'ilil muhammadiyyah wanda ya kunshi duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa da kuma halayyarsa da halittunsa duka amma in ji wannan wal akhlaqun nabawiyya ko littafin da aka rubuta irin na akhlaqun nabawiyya halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayyarsa masu kyau ga suna da Allah ta'ala yake cewa innaka la ala khuluqin azim haqiqa kana kan dabi'u masu girman daraja ya rasulullah kuma ya faɗa da bakin sa yace bu'istu li utammima makarimul akhlaq Allah ya aiko ni domin da zama cika maki duk wata dabi'a mai kyau yasa duk wata dabi'a mai kyau manzon Allah shine jagora akan ta kowace irin dabi'a ce hakuri tausayi kyauta sadaka jarumta zumunci hakuri yafiya tawazi'u ana fahimta da zumunci duk wannan da wadansu su duk manzo Allah shine gaba da kowa to a samu dabi'u manya-manya a takeita wa ansu ayi rubutu a kansu yara suna karanta sannan wal adabul islamiyya ko ladduba a cikin musulunci wal aqida al islamiyya ko irin littafin da aka rubuta na aqida ta musulunci min al kitabi wa sunna wanda aka tawato daga alqur'ani da sunna a sahiha ingantacciya wa min bada'il qisasin nabawiyya as-sahih lil muallif da kuma irin littafin da aka yi na qissoshi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantattu wanda aka yi su a rubuce duka wannan malam ya kawo misali ne domin hakan zai taimake ka zai taimake mu wajen saita yara akan gwadabe na kwarai akan tafarki na kwarai amma yanzu ba haka muke ba mun bar yara da karanta karerayin banza da wuri littafin dare 1001 irin wani menene labari na ko wani zauren hira ko wani wane wace tsiya ce duk wannan shirman banza ne ba abinda zai kara yaro sai ma ya rikita masa kwakwalwarsa tunda duk karerayi ne ƙarya ce duk wani series din da kuke gani wannan duk ƙarya ce ai series tun daga 1 har zama da 100 wala duk ƙarerayin banza da wofi ba abinda zai amfana da kai ga tarihi ne a musulunci na gaske wanda abin reality ya faru yara su dinga karantawa ana karanta musu ya zauna a zuciyarsu to wannan shine zai amfane su amma wannan shiri ne tar banzar da za a dinga wahalar da ku a bata muku lokaci duka a banza da wofi ba abin da zai sai mai cinkushe wa yaro kwallonsa ba zai fahimci adili al-adl fi al-ata bain al-awlad daga cikin abin da zai taimake mu wajen tarbiyyar yaran mu ta meke shine mu yi adalci a junan su yayin bada kyauta idan kana da yara 1 2 3 4 in zaka yi kyauta to kai adalci amma yanzu wannan yanda ka ba wannan ka ba wannan yanda ka ba dan ɗakin cin ka ba dan ɗakin cin amma akwai abin da malami suke cewa a kyauta ta zaburarwa yanzu misali kana da yara uku hudu biyar kace to duk wanda yazo na daya a ajin su zan mai kyauta to dan na dayan ka masa kyauta ba laifi kai ba amma in jona duk wanda yazo daga na daya zuwa na uku a ajin su zan mai kyauta kaga wannan ka sa wata ja'iza ne domin ka sa su kokari kowa iya burin ya zama na daya to wannan ba matsala bane amma in zaka yi kyauta wanda ba ta shafi wannan layin ba to an zaka yi wa yaranka ka musu kyauta equally in ka siya wannan abu kaza ya dace da shi wannan maka siya masa in ka ba wannan abu kaza ya dace da wannan maka ba shi to wannan zai sa su dinga jin maganarka wannan zai taimake ka wajen tabbatar da adalci a cikin su ana gane da kyau amma a galibiyar guraben da ake samu rigima wani lokacin wani ya mutu kafin a binne shi ma a dinga rigima to wallahi akwai matsalar fifita wa'ansu yayi akan wasu yayi uba ɗaya ne yadda kake da haƙƙi akan baba ni ma ina da haƙƙi akan sa to amma ka zo ka baibaye dukiyar sa ni ko dan kallo bana zama kuma ni ma dan ne kai kade kake kidanka kake rawarka kake fantamawa yau kuma ya fadi ya mutu sai zan gyale ka ai ba zan yi ba kaga idan da sanin uban aka yi haka ya ja wannan matsalar akwai hanyoyin ladabtarwa idan wani an ga almubazzari ne to sai a masa abin da ya dace da shi duniya ta san tare shi da aka yi ba laifin ka bane almubazzarin sa ne ana fahimta amma wani lokaci sai ga na kirkin na garin su ake mayarwa baya na banzan kuma su ake kaiwa gaba a galibi abin da yake faruwa kenan to daga wannan daga cikin abin da yake sa gida ya zaura su rike tarbiyar babansu ko da baya duniya kansu ya hadu a guda to tun kana da rai ka dinga musu kyauta bai daya ka daina bambanta su ka daina ware wannan akan wannan to wannan iya taimakon ka ko bayan ka mutu ma gidanka ya zauna lafiya Nu'man ibn Bashir Allah ya kare yadda da shi yace qale ce tasaddaqa alayya abi Nu'man ibn Bashir yace babana ya taba mun sadaka ya ban wata kyauta an gane ko bi ba'dhi malihi wani bangaren dukiyarsa yace ya bani fa kalat ummi amra bint rawaha sai mahaifiyar Nu'man ibn Bashir matar baban sa kenan sai tace a wannan kyautar da baban ka yayi mani ban yadda ba la arda ban yadda ba hatta tushid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah yana nan mujegun sa in ya tabbatar da kyautar ta yi ya shaida shikenan sai ka rike kyautar amma baban ka ya ware ka kai kadai ya ma wannan kyauta ga sauran ƴan uwanka ba a musu ba ni hankali na bai kwanta ba kaga nan ma uwa tana da ilimi kuma ta san ya kamata an fahimta amma da uwa yayin yanzu ne ba a shikenan da ba abin da nake so kenan to amma ta ce a'a wallahi ni ban yadda ba wannan kyauta da aka mana ni hankali na bai kwanta ba mu je mu sabon manzon Allah ka fada masa in ya shaida haka shikenan bane fan talaka abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa mahaifin sai ya ci so yaron a gaba suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yushidahu ala sadaqati domin manzon Allah ya shaida sadakar da babana ya mun an gane ko fa kala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shaida shi afa'alta hadha bi waladika kullihim wannan kyautar da ka dauka ka bai Nu'man sauran yayanka duka ka ba su irin wannan kyautar aka manzon Allah ya tambaye shi qala la sai uban yace a Nu'man kowa ne zaba ne ba wannan kyautar qala sai manzon Allah ya ce ittaqilla ka ji tsoron Allah ko ittaqulla bayin Allah ku ji tsoron Allah wa'adilu fi auladikum ku dinga daidaita iyayenku wajen ba da kyauta da sadaka faraja abi faradda tilka sadaka babana sai dawo gida inji Nu'man ya ce sai na dau wannan abin da babana ya bani sai inji ba shi gayansa inda manzon Allah yace bata yi ba amma bi tana wa fi riwayatin a wata riwaya qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fala tushidni izan tunda dai baka ba su ba shi ka zaba ka bai to ba zan sheda ba ni ba sheda bane akan wani fa inni la ashhadu ala jawrin ajawrin ne zulum domin ni ba zan sheda akan zalunci ba sai manzo Allah ya fassara wannan abin da baban Umani a matsayin zalunci ba zan sheda zalunci ba akhrajahu muslim wa an-nasa'i imamu muslim da imamu an-nasa'i suka fito da wannan hadisi amma imta nabi ilzimil adala kai uba ka lizimci adalci tsakanin yayanka ka lizimci adalci dama kuma da yaya da mata adalci ne yake zama da zulafiya in dai har a zuciya kana kokarin adalci tsakanin matanka to Allah zai taimake ka zama da zulafiya in kana kokarin adalci tsakanin yayanka Allah zai taimake ka wajen zama da zulafiya amma inda fitina ta fi yawa a gidajen aure ko tsakanin yayan mutum daya wallahi akwai nau'in zalunci a ciki ana bai mutar wannan adalci in kai ka bi Allah to sai Allah ya sa dole su bi kai ba amma ka saba wa Allah ba za su bi ka ba malike cewa ya akil muslim ya kai dan uwa musulmi ka lazimci adalci baina auladika tsakanin yayanka ka dinga kokarin kwatanta adalci fil aqa wal wasiya wajen kyauta da kuma wasiya ka dinga musu adalci wajen kyauta da kuma wasiya wala tuhrim ahada min alwarasa haqqan karka zama sanadiyan hana wani daga cikin magada haƙinsa tunda wannan gado Allah ne ya raba da kansa kai ma ba wa ki gagaje babanka ai to kai ma an ka mutu dole ayyanka su gaje ka karka haramta wani magaji haƙinsa da Allah ya bashi bal alayka an tarda bima farada Allah wa qasama wajibinka ne ka yarda ka gamsu da abin da Allah ya raba kuma ya tsara da kansa wala tata'assar bil hawa ka kai kokarin bin son zuciya wal mailu li ba'd al warasa ta dinga karkata zuwa ga wa'ansu daga cikin magadanka junal baki na kuma bayan wa'ansu an fahimta tun kana da rai ka nuna kaman abu kaza na wani ne wani shine yake juya abu kaza bangare kaza wani ne yake yi kaga wannan an dai ba tsoron Allah akwai in ka mutu ya mallaki abu ko kuma yayi abin da ya ga dama akan kaga wannan ya tauye haƙƙin wasu daga cikin uwansa magada to a matsayinka na mahaifi karka yadda wannan ta faru daga gare ka an fahimta fa ta'arrada nafsaka li dukulinna sai malaki shi hakan zai iya saka fuskantar da kanka shiga wuta ma in dai zalunci kai ko akan yayanka ne Allah ba zai barka ba ko akan matanka na aure Allah ba zai barka ba tunda Allah bai yarda da zalunci Allah ta'ala da kansa yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi faj'alhu bainakum muharraman fala tuzalimu ni na sanya zalunci ya zamto haram a kaina inji Allah kuma ku mai da zalunci haramun a juno kar ku yi zalunci az-zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci iya rikide ya zama duhu a ranar alkiyama duk azzalimi a cikin duhu zai tashi gobe alkiyama yasa a wasu guraben Allah yake cewa inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimi Allah baya shirye mutane azzalimi domin zalunci duhu ne Allah ya raba mu da zalunci malik ya cewa wa kam akda ashkas da yawa an zo daga cikin mutane sun kuskure katabu amwalahum li ba'ri warasatihim he su rubuta wasiya cewa koda su mutu abu kaza da abu kaza na wani ne a cikin yayansu wannan kuma ba daidai bane manzo Allah yayi hadisi ya cewa la wasirata lil warisi la wasiya lil waris in dai kana cikin gado to ba wata wasiya za a yi ba wasiya a dukiyar magaji tana tabbatuwa akan wanda ba gadansa yake ba kamar kai wata wasiya ka ce kaninka ko wani yaronka ko wani malaminka ko wani almajirinka ko wani kaza dinka bayan ka mutu a dau abu kaza a bashi to ana zartarwa in baya cikin magada amma in iya cikin magada ba zai yi ba ko ka je ka bashi gida na bangare kaza ka bashi mota kaza ka bashi gona kaza in dai iya cikin magada in an je rabin gado wannan ba zai yi ba za a kwatsa a cikin rabin gado yasa la wasiya lil waris inda kana cikin magada ba wata wasiyar za a yi baka amma yanzu nan sai malaka ya cewa fa asba al hikidu in an sami irin wannan matsala sai a waye gari ƴaƴanka suna kullata junan su ba wani iya jin haushin wani wani iya yi wa wani asiri wani iya yi wa wani kulumbutu wallahi duk wannan zalunci ne ke jawo amma an zaka yi adalci sai Allah ya sanya musu kaunar junan su da junan su ana fahimta wal bughd da kin juna kaga ace dan uwa ba a magana ana samu ko dan uwa wani ya kai wani kotu wani ya tura mai yanda ba su kashe shi wani ya tura mai yan kalar da su sare shi yan uwa ko uba ɗin ko uwa ɗin uba ɗin me yake ja wannan musiba duk kuma akan dukiya ne duk akan dukiya ne sai malaka ke cewa shikenan sai a waye gari su zama to suna kin juna bainal warasa tsakanin magadanka su zama to sun gaba ta faru a cikin su wa zahabu lil mahakimi su dinga tafiya wajen kotuna wajen shari'a an gane ko fadayyu amwalahu ya dukiyar ma da kan mutu kabari a shari'a sai dai su dinga kashe ta wajen alkali kuma an gane ko lil hukami wal mahamin he dukiyar a dinga raba ta kan alkalai da lauyoyi sune mahamin al mahami shine lauya to da alkalai da lauyoyi sai su dinga cin kudin yayin kuma ana ta fada ana ta rigima an ka samu didituwa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu ikon kwatanta adalci a cikin zuriyarmu da ƴaƴanmu gaba daya mun zo bakin inda zamu tsaya a yau insha Allah idan Allah kai mako mai zuwa zamu tashi hallu mashakili shabab hanyoyin da za a bi a warware matsalar samari Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya muna albarka Allah ta'ala ya sa mu gama da rayuwa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka amfanar da mu da abin da muke karanta ya ƴan uwa muna ta'aziya da addu'a ta musamman game da gagarin mai rashin da aka yi mana a wannan unguwa na uba kuma jagora na dagacin wannan unguwa Alhaji Hamisu Marafa da Allah ya masa rasuwarin juma'a muna addu'an Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ka sanya aljanna ce muku masa rana ita yau mun yi darasi ɗaya daga cikin ƴan uwan su ke cewa yanzu nan an ce an salmoyi daga asibiti dab da tashi me yake fada har muka sashi a addu'a a ce kaddara da ba za mu ƙara addu'a da shi muke lokacin da muka fara darasin nan in dai dagaci yana nan kuma lafiya kalau ba wani uzuri wallahi da shi muke wannan karatu kwanakin da aka yi karatu ba shi ba su da yawa sai dai jinya ko uzuri amma in dai ba wannan guda biyun wallahi muna tare da shi da shi muke wannan karatu tunda muka bude har yau to yayi gaci baya cikin mu Allah ya karbe shi ya shafa ma da jinya mun ta sashi a doyi anan go Allah ta'ala ya karbi jinya sa matsayin kafara Allah ya yafe masa zunubansa Allah ya tabbatar masa da kyawawansa abin da ya bari na zuriya Allah ta'ala ya tarbiyantar da su Allah ya dora su akan hanya madaliciya Allah ta'ala muna roƙonka ka zama khalifansa a bayansa ya Allah ya Allah ka rike masa darajar iyalansa da ainihin a dukkan abubuwan da suke karkashin sa ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka sa aljanna ce mu kuma sa da mu da shi Allah ka mana rahama Allah ta'ala ka gafarta mana gaba daya lalle ilalla mun yi rashi kwarai da gaske ba abin da zamu fara sai abin da Allah ya yarda muna kai kuka zuwa ga Allah muna neman roƙon Allah ya gafarta masa yayi masa afwa ya sa aljanna ce mu kuma sa Allah ta'ala ka yafe mana da mu da mahaifanmu ka sa aljanna ce mu kuma mu Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki ma daidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk wanda ya zo wannan maktaba Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu wajen karatun addini Allah ka hada mu da shi Allah ta'ala ka mana albarka ka dora mu a hanyar madaidaiciya wanda ya assasa wannan hu Allah ta'ala ya mai saka yadda alkhairi Allah ya saka masa da aljanna ya jiga mahaifansa da namu ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ba shi tsaro da kariya a rayuwarsa da mu gaba daya Allah ta'ala ka mana kyakkyawa a duniya Allah ka mana kyakkyawa a lahira Allah ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh